Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 25 ga watan Mayu 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai yadda ya hawo teburin tattaunawa da Russia, to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. Korea ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku don gwaji a yau dan Laraba, ciki har da wani mai kama da mai iya zuwa wata nahiyar daga wata, a cewar Korea ta Kudu. Sannan Papa Roma Francis ya ce ya kadu matuka da harin da aka kai a wata makarantar jihar Texas ta Amurka, wanda ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai 2, yana mai kiran da a tsaurara matakan dakile yaduwar makamai.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa al'ummar jihar Anambra na ci gaba da zaman dardar biyo bayan kisan wata mata da yaranta hudu da wasu ƴan bindiga suka yi.
Amma waɗanda suke wannan abin ba waɗanda muke nufin da su bane, ba waɗanda muke harkoki da su, ruwan mu san daga inda suke zuwa ba, ƴan bindiga ne.
Za kuma a ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Niger ta yi ikirarin cewa dakarun kasar sun kashe sama da 'yan ta'adda 60 a yankin Tillabéri. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda wakilinmu Nasiru Adamu Elhitaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan aune lafiya. Ga labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau dan Laraba ya ce zai yadda ya hawo teburin tattaunawa da Russia, to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. Da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a diplomasiyance, muddin Putin a ta bakinsa ya fahimci abin da ake fuskanta a zahirance. Zelensky ya kara da cewa mataki na farko na shirin tattaunawa da Russia shine sojojin Russia su janye zuwa wurin da suka ja daga gabanin kaddamar da mamaye Ukraine da suka yi a ƙarshen watan Fabrairu. Babu dai wata alamar raja'a zuwa ga tattaunawar kawo ƙarshen wannan yaƙi a 'yan kwanakin nan, yanayin da ake fuskanta kenan a zahirance. A daidai lokacin da Russia ke ta barin wuta kan gabashin Ukraine, ciki har da Severodonetsk da ke yankin Luhansk, mai baiwa shugaba Zelensky shawara Mykhailo Podolyak na ta kiran gwamnatocin kasashen ƙetare da su ɗau matakin takurar Russia ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku don gwaji a yau dan Laraba, ciki har da wani mai kama da mai iya zuwa wata nahiyar daga wata, a cewar Koriya ta Kudu. 'Yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyarar da ya kai Arewa maso gabashin Asiya, jami'an gwamnatin Amurka sun sha yin gargaɗi cewa Koriya ta Arewa fa na iya kaddamar da makamai masu linzami mai dogon zango ko kuma makaman nukiliya, yayin da Biden ke kai ziyarar ko kuma ma wani lokaci kusa da haka. A yayin da Koriya ta Arewa ta kauce ma gudanar da duk wani gwaji yayin da Biden ke kai ziyarar, jerin gwaje-gwajen da ta kaddamar na zuwa ne 'yan sa'o'i ko kuma sa'o'i 12 kawai bayan ya bar Japan. Makami mai linzami na farko da ta gwada, wanda ya yi kama da ICBM, ya yi gudun kilomita 360.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Al'ummar jihar Anambra na ci gaba da zaman ɗarɗar, inda wasu 'yan Arewa suka fara ƙauracewa garin biyo bayan kisan wata mata mai ɗauke da juna biyu da 'ya'yanta hudu da 'yan bindiga suka yi a ranar Lahadin da ta gabata. Ga rahoton da wakilinmu na muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana.
Har yanzu mazauna jihar Anambra na ci gaba da zaman zulumi sakamakon kashe wata mai suna Harira Jibril, yar arewa yar asalin karamar hukumar ganye ta jihar Adamawa mai juna biyu da ƴaƴanta hudu da kuma wasu ƴan arewan da ƴan bindiga suka yi a ranar Lahadin da ta gabata. Kimanin wuni guda bayan wasu ƴan bindigan kuma suka fille kan wani ɗan majalisar dokokin jihar Anambra Honorable Okechukwu Okoye. Wani ba nufe mazaunin jihar mai suna Shehu Bagana ya ce yanzu hakan abin da ke faruwa a jihar akwai ban tsoro.
Abin da muke gana nan gari yanzu ne yana ba mu tsoro. Na jiya da shekaran jiya din nan ya kamala da hankali. Garin Alita gaba ɗaya yanzu nan ɗan arewa babu. Shin wai da suke da zuciya ne suka ɗan zazzauna? Ba shi ma da suke shigowa sun sai kaya sun gudu sun koma Lagos saboda a ce ma gwamnati kuma kamala da jami'an tsaro.
Shi kuwa Muhammad Lawan Ibrahim Katsina ya ce yanayin rashin tsaron da mazauna suka tsinci kansu a ciki ya sa baki suna watsewa a halin yanzu.
Halin da muke a Anambra nan na Onitsha, sai Allah ya da shekarun jiya nan irin abubuwan da ya faru mutanen mu ga sha masallaci ɗan arewa duk sun watse duk muna zama sun mili da ce muna ganin tsaro ne da abubuwan ma da da kyau dan dama dama.
Alhaji Yusuf Imam shine wazirin Hausawa a garin Anacha na jihar Anambra kuma ya ce duk da cewa hare-haren ƴan bindiga ba bakon abu bane, abin da ya faru a ranar Lahadin da ta wuce yayi muni.
Abin da ya faru ranar Lahadi da zan ce sabon abu bane, to amma kuma da yi muni saboda mutanenmu da suke zaune a garuruka da su ne wannan hatsari ya afka musu ranar Lahadi da yamma aka samu rayuka da aka rasa. A nan ka mutum ɗaya a bashi ɗan mutum hudu sai kuma nan goyi da gwamnati akwai mutum uku da kuma wani direba.
Su waye ake zargi da aikata wannan?
Wanda su ke zargi dai su wayannan wannan gwamnatin nan da suke zuwa DRB, domin lokacin da abin ya faru su abokan zama Igbo da ake tare da su su ne suke taimakon ma kare mutanenmu saboda kar wani abu ya kuma afkuwa. Amma waɗanda suke wannan abin ba waɗanda muke living da su ba ne, ba waɗanda muke harkoki da su, don uwa ba mu san daga inda suke zuwa ba, ƴan bindiga ne. Kiran da nake yi ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin samun Anambra State da nake zaune, to mu muna roƙon security shi ne abin da nake roƙo a bamu.
Yanzu ko da yake duk yunkurin samun kakakin rundunar ƴan sandan jihar Anambra DSP Tochukwu Ikenga kan wannan lamarin ya ci tura. Jaridar Pulse ta ruwaito cewa wasu matasa a ƙarƙashin tutar wata haɗakar ƙungiyar shugabannin matasan yankin kudu maso gabas da ke ƙasar ƙabilar Igbo sun yi alawadarin waɗannan kashe-kashen tare da kira ga gwamnatin jihar Anambra da ta yi maza ta kafa ƙungiyar tsaro ta matasa don kawo ƙarshen hare-haren ƴan bindiga a faɗin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
A gaida Alfonso, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran.
To Hanifa, hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ta duniya ta tsame sunan Najeriya daga jerin kasashen da ke fama da aika-aikar ƴan fashin teku, yayin da rundunar mayakan ruwan kasar ke bikin cika shekaru 66 da kafuwa. Daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
International Maritime Bureau delisted Nigeria.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo ke karin bayani akan kyautatuwar sha'anin tsaro a ruwan kasar da ta kai har hukumar da ke sa ido kan sufurin ruwa ta duniya ta tabbatar da cewa yanzu Najeriya ba da cikin kasashen da ke fuskantar barazana a sha'anin tsaron ruwa. Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, wanda babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojin ruwan kasar, Rear Admiral Sa'idu Suleiman Garba ya wakilce shi. Na magana ne kan jidimar bikin cika shekaru 66 da kafa rundunar sojin ruwan kasar, ya yi bayanin makasudin samun wannan nasara.
You have not experienced piracy within a given time?
Sai abin da yasa aka sami wannan ci gaba shine ba a sami fashin teku a tsawon lokaci ba, kuma ko da ma an samu din to irin akalla na dan abin da ba a rasa ne ba. Amma duk da haka rundunar sojojin ruwan Najeriya ba za ta yi kasa a gwiwa ba, za mu kara jan damara don ganin ba ma Najeriya kadai ba, amma har baki ɗayan gabar tekun Gini ya kubuta daga aika-aika irin na ƴan fashin teku. Admiral Awal Zubairu Gambo ya ce sun kaddamar da sintiri iri-iri don kare kasar da dukiyar kasa a cikin ruwa. Da hakan ya yi tasiri akan tattalin arzikin kasa.
The most recent and ongoing operation in the Nigerian Navy.
Kace aiki na babanan da kuma har yanzu muke kansa shine sintirin nan mai take operation dakatar da barawo wanda a makonni bakwai din da suka gabata mun samu nasarar tafke wadanda ake zargi su 45 a cikin ruwa. An rurrufe matatun mai da aka gina ba bisa ka'ida ba. Har guda 172 da tankokin adana mai guda 745 da majiragen ruwa sama da guda 70 yayin kuma da aka dakatar da ficewa da lita miliyan 11 na man da aka tace ba bisa ka'ida ba da kuma ƙarin lita miliyan 20 na gurɓataccen mai da ma sauran ƙarin arrakatun mai da kuɗinsu ya kai har naira miliyan 15,000.
To gaida Hassan.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu inda zai kai mu jamhuriyar Niger. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar ta Niger ta bada sanarwar samun gagarumar nasara a yayin wani aikin kakkabar da dakarun kasar suka gudanar a wasu sassan jihar Tillabéri iyaka da Burkina Faso inda 'yan ta'adda suka tilastawa jama'a ficewa daga garuruwansu a farkon watan da muke ciki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a ranar 16 ga watannin na Mayu ne sojojin Nijar suka kaddamar da ayyukan kakkaba a yammacin kasar bayan da shugaba Muhammad Bazoum ya ba umarnin gaggauta daukan matakan daidaita al'amura a yammacin gundumar Torodi da kudancin Gote na jihar Tillabéri musamman garuruwan Bolsi ta 1 da Bolsi ta 2 da Bani Zumbu inda jama'a ta arce a sakamakon aika-aikar 'yan ta'adda. Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa ta ce mako guda bayan soma wannan aiki dakarun tsaro sun halaka 'yan bindiga 65 yayin da suka kona babura 163 sannan sun lalata ma'ajiyar kaya 12 da matattarar 'yan ta'adda 11. Wannan al'amari ya dada daren 'yan nishar irin su shugaban kungiyar agashi ta dai ashide Afrika Kabiru Isa.
Muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya da shan wannan nasara da sojojin namu masu yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda domin ganin cewa al'ummar Nijar musamman na yankin jihar Tillabéri sun zamana lahiya a cikin mazaunansu. Muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara ba su sa'a. Wannan murna ce ta 'yan Nijar duka gaba ɗaya.
A cewar mahukunta sojojin Nijar na ci gaba da matsakaimi yanzu haka a yankin Tillabéri iyaka da Burkina Faso domin baiwa waɗannan dubban mutane damar komawa garuruwansu ba tare da ɓata lokaci ba. Matakin da wani jigo a kungiyar Sovole Nijar Salisu Amadu ya yaba da shi kuma a cewarsa bai ma dace ba wannan yaƙi da 'yan ta'addan yankin Sahel ya ɗauki lokaci mai tsawo.
Ba Nijar kaɗai ba, da Mali da Burkina da Benin da Togo gaba ɗaya da an musu zobe za ka hankali da su. Ai shi abin idan an so aikin ƙarare ne. Ba kai yanzu a ganin ka 'yan ta'adda wanda wurin da za su ci abinci ma ba su da shi, wurin da za su sha ruwa ma ba su da shi, wurin da za su samu fetur ma ba su da shi, wurin da za su zo su yi nazari ma da ya za su kai hari ma ba su da shi, in kai tsaye suke tanci bari hari in ganta.
Irin fasara za a iya yi wa wannan sabon yunkuri na askarawan Nishar? Malam Abbas Abdulmuni masani ne akan sha'anin tsaro da wanzar da zaman lafiya.
Shugaba ne ya nuna da yana bayan sojawa ya ba su haɗin gwiwa, su kuma dole su yi su nuna ma shugaba da sun ashi kiran shi za su haƙi 'yan ta'adda. Kenan abu ne yana nuna mana cewa nan zuwa kwanaki kaɗan tabbas insha Allah mutane wanda sun ka gudu hijira saboda tsaro tana yiwuwa ya yi tsammanin su dawo, makarantun ne su dawo, malaman boko da sun ka gudu su dawo. Abu ne mai muhimmanci.
A ƙarshen makon da ya gabata ne ƙasar Nijar ta fara aiki da wasu sabbin jiragen saman yaƙi maras matuƙa kimanin 6 samfarin Bayraktar TB2 ko kuma TB2 waɗanda hukumomin ƙasar suka yi oda daga ƙasar Turkiya a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Masana sun bayyana waɗannan jirage a matsayin masu jimirin wahala saboda yadda suke iya shafe awoyi 24 cikin suna shawagi a sararin samaniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
a gaida Suleiman Mumini Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbi dayawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkamu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai juyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin Za mu sake duba lamuran tsaro ne biyo bayan ziyarar da Majalisar Musulunci ta yankin kasashen Sahel ta kawo Najeriya inda ta gana da hukumar bayanan sirrin tsaro da kuma sauran kungiyoyi da suka shafi Islama bayan jawabai a Larabci Dr. Ibrahim Jalo Jalingo yayi bayanin muradun ziyarar
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi Girman kai sai kwamban siya
Dan shugaban wannan league din wani mutumin chat ne yanzu Dr. Abubakar La sannan babban sakatare Dr. Bazzaz Al-Khumaisi mutumin Algeria shugabancin ana yin sa ne karba karba da jagoran ala Najeriya yake wato shine Professor Ahmad Murtala na BUK kuma musu bayani cewa saboda mun damu mu kanmu kan abubuwa tashin tashina da ke faruwa binnan kasashen Sahel mun musu bayani wannan bangare na kokarin wayar da kan al'umma musamman wadanda aka rodar da su aka sa su ka dauki makamai suna rusa kasansu da kawunan su suna rusa al'ummar su suna ta da bumabumai suna kashe mutane wani lokaci kuma da sunan addini ko ma da sunan addini suke muna ga musu cewa mun himmantu da wannan bangare wurin wayar da matasa cewa kasu rudu da wannan dole ne a yi musuluncin nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda sahabbai muka gada wurin sahabbai muka gada wurin tabi'i da tabi'ut tabi'in kamar yadda yake rubutu cikin littafin musulunci kuma saboda itimamin mu lorar mu da wannan bangare ma a 2015 mun kira taro abin nan taro na duniya gaba daya na abin nan na al'ummar musulmi ko na kungiyoyin bangarorin musulunci taro na duniya gaba daya mun kira shi anan Abuja wanda aka yi kwana hudu ana gudanar da shi kuma mun ga dukkan bangarorin musulmi domin su ji irin sako da muke dauke da shi mun yi gudanar taron tare da hadin kai daga Arabiyatul Alamil Islami wacce kotan take ke Makka kusan dai a takaice wannan abinda mu muka musu bayani kenan kuma su suka nuna mana godiya sosai su kai farin ciki
wannan dokta ya nuna ziyarar nan ta zama jifar tsuntsu biyu ne da dutse daya bayan bayanai kan irin ayyuka na yada ilimi da da'awa sannan kuma samu ganawa da kwararru ta bangaren wayar da kan al'umma koko matasa zanci kar su bi wata gida wacce take da muni da za ta yasa su su rika yin abubuwan da suka saba musulunci kuma da rudin cewa na musulunci ne
kwarai da gaske saboda na wakilan wannan league din ko wakilan wannan rabida din akwai kwararru akwai manyan maluma na addinin musulunci akwai kwararru a bangarori da yawa kwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can Algeria ka gangaro Mali wa uba yanzu Libya sa'annan mu nan kasashen kudancin Sahara ga Mali ga Niger ga Burkina Faso ga mu nan Najeriya har Chad ba za ka kubutar da su ba za ka fitar da su ba tunda Boko Haram duk ba daga abin nan nan tafkin Chad da Cameroon to saboda haka dole wannan babu shakka league ne da hada kwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idanta da yawa kuma koda jawabin da suka yi anan duk da kamar da kai bani da harshen larabci suka yi babu shakka mun sani yawancin yan wa duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa
wato wannan da ya nuna idan aka ci gaba da samun irin wannan zama da kungiyoyi waɗannan abubuwa na ta'addanci da fakewa da addini da wasu ke zai iya kawo ƙarshe ko kuma zai ragu kina
muna fata insha Allah ta'ala muna fata domin babban abinda su wannan rabida suke ko wannan league shine godawa a nosar da su matasa da kuma wanda shedan ya cusa su cikin wannan mummunan aiki a bisa hujja da alqur'ani da sunna. Misali yanzu to kai watakila ka dauki makami kana yaki kana so kana ikrarin cewa musulunci kake son ka tabbatar, kana ikrarin cewa kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana ikrarin cewa hanyar Allah kake tabbatarwa. To amma ayana daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam kishin kasa, yana daga cikin sunnonin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutun ya so kasar da yake ciki ba wai ya rusa kasar ba. Ya za ka kwatanta irin ayyukanka da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake? Kai fa aikin ka shine ka zo ka samu mutane cikin kasuwa, ka bude bindiga ka kashe wanda kwanan sai kare ka kashe su, ko ka je masallaci ka bude wuta, ko ka zo ka dasa bon a taron jama'a mutane da su da wanda kuma mafi yawa wanda basu ji ba basu gani ba, ka zo ka kona dukiyar mutane, ka kona gonakin mutane da sauransu. Wannan ka gina kasa ko ka rusa kasa? Alhali kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kishin kasa ne.
Mun gode doctor, makon gobe za mu kammala jin bayanai. Shirin Arewa a yau ya leka yankin Jagindi a karamar hukumar jama'a da ke kudancin Kaduna, inda muka zanta da shugabanmu ya ce Allah na yankin Alhaji Bayero Babio kan yanda makiyaya ke zaman lafiya a yankin. Duk da kalubalen da ake samu, yana mai shawartar kula da lamuran burtali na tarihi a matsayin babbar mafita ta hana sabani tsakanin makiyaya da manoma.
Abinda muke so gwamnati ta yi ma makiyaya dazuzzukan da aka keɓe don makiyaya a fitar da su, a mallaka ma makiyaya su koma guraren da aka keɓe domin su don kiyayen dabbobinsu, domin da haka ne za a samu dawwammin zaman lafiya a karamar hukumar jama'a da kudancin Kaduna da ma Najeriya baki ɗaya.
Wato akwai sassa na tarihi kenan inda da makiyaya ke hada-hada su, amma watakila ko gonaki ko wasu gine-gine suka za su kara sau na wajen.
Yanzu kamar nan inda ka zo nan a garin Jagindi, ai akwai wuraren da aka ba mu tarihin cewa akwai inda aka keɓe ma makiyaya, amma gaba ɗaya gonaki sun mamaye su, wanda Turawa ne suka ɗiba, aka ce mana cewa wannan an keɓe shi ga makiyaya ne. Amma yanzu idan ka je gurin, labukan da suke wurin ma an taushe.
Alhaji Bayero, za a iya tunanin cewa akwai daji mai fadin da zai iya wadatar da makiyaya da manoma gaba ɗaya, kowa ya harkarsa ba tare da ya taɓa juna ba?
Tabbas, tunda dajin ba yana guri guda ba ne, gonakin ba suna guri guda ba ne. Duk garin da ka sani a nan karamar kuma jama'a suna da grazing reserve nasu, kuma akwai gonaki a gefe, gefe guda manoma, gefe guda makiyaya, wanda yake idan gwamnati ta tsare a ciki ba sai ta musguna ma kowa a ciki, ba za ta musguna manomi ba, ba za a musguna makiyaye ba, idan ta sa ido a ciki za ta cire ma kowa haƙƙinsa.
Wato abin da nake cewa shine ana nuna zamani ya kai ga yanzu akwai yawan jama'a, akwai don haka buƙatar filaye, akwai buƙatar gonaki, saboda haka dole ne sai an sake dabaru ba irin na daɗin can ba.
Alal haƙiƙa yawan jama'a suna nan babu shakka, amma yawan dajin ma yana nan, inda manoma suke da dama su je su yi gonansu har su wadata, makiyayan kuma a ɗiba masu zona su yi kiwo har su wadata.
Kai dai ka zaga dajin nan, ka ga yana da fatin da zai iya wadatar da kowa.
A gaskiya a kowaɗanne makiyaya a yankin da suke akwai daji irin wannan wanda aka aje tun kafin tun zuwan Turawa, a kowane lungu na yankin ɗin da muke magana a wannan kama hukuma.
Annabi ba da Turawa ba sun bar Najeriya a 1960, waɗannan tsawon shekaru kaga dole ne kowa ya daɗe shi zai gaddada wake cewa dole ya samu sauye-sauye.
Tabbas an samu soye-soye, amma akwai tasawurar da suka yi suka bari a cikin dazukan, ko gobe kuma akwai shaidar da yake nuna cewa ga abin da suke nufi da wannan guraren.
Na sun shata wasu wajaje da za a ce wannan na gefen wane ne, wannan na kaza ne, wannan noma, wannan kiwo.
Yanzu idan da za ka yi hira da ma'aikatan gona ta jiha, za ta fitar maka da wannan abubuwan da nake lissafa maka su gaba ɗaya in Allah ya yarda.
Suna nan a rubuce ma a takarda kenan?
Suna nan a rubuce.
Alhaji Bayero, in dai har suna nan a rubuce, ka ce kuma kuna meeting, kuna tattaunawa da tsakanin ku, watakila ma jami'an hukuma na halartar irin waɗannan tarurrukan naku don su fahimci korafin?
Ai, babu wani meeting da za mu yi, dole sai mun sanar ma shugabannin tsaro, za mu sanar ma DPO, za mu sanar ma DSS, suna turo wakilansu idan za mu yi meeting, za su halarci gurin su ji irin gargaɗin da muke bayarwa da jan layin da muke ma makiyaya akan wasu abubuwan da manoma suke cewa ba su so.
Kana da ƙwarin gwiwar cewa in aka ci gaba da tattaunawa zaman lafiya zai dawo tsakanin makiyaya da manoma da sauran ma waɗanda ma suke wasu nau'o'in daban a waɗannan yankuna?
To ai wannan zaman lafiyan da muke ciki yanzu ai da tattaunawa din ne aka samu su ni din nan ina daya daga cikin waɗanda suke tattaunawa a kulli yomi don tabbatar da zaman lafiya kuma mun ga nasarar tattaunawa
mun gode Alhaji Bayero Babio Jagindi ba sauraro duk da wannan zamu nade ta abramar shirin makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai fa ku himmatu
a gaida Nasiru bari mu kawo muku kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsina Najeriya. Yace duk wani mataki na baiwa kananan hukumomi yancin gashin kansu. Mu talakawa muna goyen baya 100%. Duba da yadda gwamnatin jihohi ke yi wa kananan hukumomi mulkin mallaka. Sakon Haruna Muhammad Katsina yace iyayenmu da malaman addininmu da musulunci da na kristanci a duk inda kuke ya kamata ku kara azama sosai wajen ci gaba da ilmantarwa da fasakarwa gami da nunawa mabiyanku muhimmancin zaman lafiya da kaunar juna a ko ina suke domin duk wani ci gaba baya samuwa idan babu zaman lafiya da kaunar juna Sakon haɗin gwiwa ya fito daga Babandi Manne Bande da Isu Suleiman Madacci da Hamidu Kalalakuwa da Ali Sarkin Yakin Nima suka ce Allah ya sa taron shugabannin hukumar ƴan sanda da aka gudanar a Niger Dallal Boba kin zaran dakile yawanta ayyukan bata gari Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace ƴan uwana al'ummar Najeriya ya kamata fa mu sani cewa Allah ya hada mu ne mu zauna wuri daya domin mu yi hakuri da juna to amma me yasa muke kashe junan mu wai saboda bambancin da ke tsakanin mu na addini kabila da yare ko kuma yanki hakika ya kamata mu gyara tun lokacin yin gyara bai kure ba to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labaro amma a takaice
to a takaicen shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau din Laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da Russia to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin da yake magana ga ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya Zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a diplomasiyance muddin Putin a tabakinsa ya fahimci abinda ake fuskanta a zahirance Papa Roma Francis yau din Laraba ya ce ya kadu matuka da harbin da aka yi a wata makarantar jihar Texas ta Amurka wanda yayi sanadin mutuwar yara 19 da malamai biyu yana mai kiran da a tsaurara matakan dakile a duwar makamai mutanen da suka yi cincirindo a dandalin St. Peter's don sauraron jawabinsa na mako-mako sun barke da tafi saboda wannan kira da yayi wanda ya dadada musu rai bayan harbin wanda shine mafi muni a Amurka cikin kusan tsawon shekaru 10 wannan kashe-kashen da aka yi a makarantar elementary ta Texas sun kada ni ina mai addu'a ga yara da kuma manyan da aka kashe da kuma iyayensu a cewar Papa Roma Francis ya kara da cewa lokaci yayi da za a ce wannan safarar makamai da ake yi barkatai ta isa hakan nan bari mu dukkanin mu mu sha alwashin ganin cewa masifa irin wannan bata kara akwa ba a cewar sa Korea ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku don gwaji a yau din Laraba ciki har da wani mai kama da mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a cewar Korea ta Kudu yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyararsa da yake yi a gabashin Asia
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ne Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu ne lafiya.